rashin samun matsaya game da bukatun jami'in Najeriya dai shi yasa malaman komawa yajin aiki na gargadi har wata guda. Amma a maimakon dakatar da yajin aikin bayan kwashe wata guda sai kungiyar ta tsara da ƙarin watanni biyu a jere. Sai dai kuma ganin irin halin da ɗaliban ka iya shiga ya sa kungiyar iyaye da malamai wato PTA kira ga bangarorin guda biyu cewa su sauya tunani. Inji shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Haruna Danjuma.
Kungiyar iyaye da malamai na ƙasa baki ɗaya muna kira ga su kansu asu, muna kira ga gwamnatin tarayya su yi abin da ya dace ganin cewa ba a sake tsawaita wannan lokaci wanda ina iya jawo koma baya sanya ƴaƴanmu cikin gararin da yake ba zai mu ƙasar nan daɗi ba. Muna sanar da asu da gwamnatin tarayya cewa idan wasu daga cikin waɗannan ɓangarori suna ɗaukan ƴaƴansu suna iya kai su ƙasashen waje ko su kai su makarantun kuɗi, to su sani cewa su ma suna da ƴan uwa waɗanda suke ba za su iya kai ƴaƴansu makarantun kuɗi ba na nan gidan Najeriya ko na ƙasashen waje. So muna son ɓangarorin nan na shari'a da na mulki da kuma na wakilai to su zauna su shawo kan matsalar da ke fitar da tsakanin gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'o'in ƙasar nan.
Ita ma kungiyar kristoci ta ƙasa Kanarishin jihar Kaduna ta ce lokaci yayi da ya kamata gwamnatin tarayya ta cika alƙawarin ta ɗauka a baya. Ita kuma kungiyar malaman jami'o'i wato asu ta ɗan sassauta. Shugaban kungiyar ta kan a jihar Kaduna Rabaran Joseph John Ayab ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani akan wannan mataki.
Yajin aiki da malaman jami'o'i na Najeriya suke yi wani abun damuwa ne, abun bakin ciki ne musamman in ka lura da yanayin Najeriya a yanzu. Amma mu a matsayinmu na kungiyar kristoci za mu goyi bayan iyaye ne mu kara yin roƙo ga malamai. Gaskiya ne mun san da cewa ba a yi musu da kyau ba, amma to idan sun lura da cewa yaran talakawa ne suke makarantu din nan sai su tausaya mana su nema wata hanya da za a iya magance wannan abun, su rage abubuwan da suke bukata tunda ba za a iya same shi yanzu ba idan abin da muke karantawa muke ji gaskiya ne. Su yi iyakaci abin da za su yi domin yara su dawo makaranta. Babban kuka kuma ya koma ga gwamnati. Gwamnati take da haƙƙi domin ta kyautata malaman nan. Tunda malamai suna zargin gwamnati da yaudara, mu za mu ce wa gwamnati in za ta ji tsoron Allah ta yi abin da ya kamata. Masu tsoron mu za su sanar da cewa watannin baya sultan da kuma babban shugaba na kungiyar mu na kristoci sun je sun ga shugaban kasa domin su yi roƙo akan wannan magana. An kuma yi musu alƙawari za a yi wani abu, to abin ya zama mana damuwa ba a yi ba. To muna ƙara jaddada roƙo da cewa gwamnati ta yi abin da ta yi alƙawarin nan za ta yi domin a bude makarantu yara su koma. Wannan shekara ya zama shekaran siyasa, gashi rashin tsoro a ƙasa. In yara ba su makaranta to wahalar da ƙasa na ta shiga zai zama babba.
Yanzu haka dai ɗaliban jami'o'in gwamnati a Najeriya na gida sama da wata guda. Abin da ya sa wasu ke ganin akwai babbar matsala idan dai mahukunta ba su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan yajin aiki ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.